جنبه. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا مسلمي أولا قرينا هديجا بيت وساء الدين المسلم في قريب كبانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun ayyo Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu damar haduwa a wannan dare na ranar Alhamis a yau 15 ga watan Al-Muharram. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1431, wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan 12 shekarar miladiya 2009. Muna sake maimaita godiya ga Allah da ya ba mu damar haɗuwa, ya haɗa fuskokinmu a wannan fili, a wannan gari na Hadejiya. Da fatan abinda za mu faɗa daidai, Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu ladansa, ya ba mu ikon aiki da abinda muka faɗa, abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana. Matashiyar da nake so mu yi magana a kanta a wannan dare, matashiya ce mai matuƙar amfani, mai matuƙar mahimmanci, kuma yanzu lokacinta ne, musamman ma a wannan wata na Al-Muharram. A kwanakin da suka wuce cikin wannan wata, a garuruwa daban-daban na ƙasar nan, har ma da wasu ƙasashe na duniya, an yi bukukuwa da dama, an yi zaman juyayi da zaman makoki da nuna bakin ciki, wanda ake kira da suna Al-Husainiyya. Aka ce zaman juyayi ne da bakin ciki na kashe sayyidina Husain ibn Ali, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa. Abubuwa da dama suna faruwa a wannan lokaci, mun ji mun gangani, kuma dukkan wani wanda yake bibiyar abinda ake gudanarwa a irin waɗannan zaman wato juyayi da makoki da abubuwan da ake faɗa, ana jin maganganu waɗanda suke marasa daɗin faɗa na ɓatanci da bayan Allah na ƙwarai, sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mutanen da a kundin tarihi kakan ba a taɓa yin mutane masu martaba da daraja da tsarki ba kamar su. Tunda Allah ya yi duniya, idan ka ɗauki annabawa da manzanni, babu wasu mutane masu tsarki da daraja da martaba da falala kamar almajiran makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su domin zaɓaɓɓen cikin zaɓaɓɓu, Allah ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin zaɓaɓɓu, ya zaɓa masa zaɓaɓɓun almajirai waɗanda suka zauna da shi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yake faɗa da kansa, Allah ya zaɓe shi, ya ɗauko shi daga cikin zaɓaɓɓu, yake cewa inna Allah safa bani Isra'il, inna Allah safa bani Isma'il, واصطفى قريشا واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. منذ صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يا ذات يا أخ النبي إسماعيل يا بيبي داسو سنن تبتكين يا أخ النبي إسماعيل الله مدعوك في سلسل يا ذات كبيلا كنانة، daga cikin Kinana Allah ya zaɓi Qurayshawa, daga cikin Qurayshawa Allah ya zaɓo ƙabilar Banu Hashim, daga cikin kabilar Banu Hashim Allah ya zabo Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki. Saboda haka kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe ne daga zababbu. Babu shakka zabin da Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa a komai ma Allah ba zai masa zabin kimin da raba. Ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya zaba ma wasu annabawa waɗanda suka taimaka musu a lokacin, ya hada Annabi Musa alaihi salam da Harun, ya hada Isa alaihi salam da Al-Hawariyun, gabanin su Allah madaukakin sarki ya hada Annabi Ibrahim alaihi salam da Annabi Lut, waɗanda suka yi aiki kafada da kafada wajen isar da sakon Allah. A ce kuma Allah madaukakin sarki da ya tashi bai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan zabi ba, ya masa zabin tubin dare, wannan ba zai yiwu ba. Mu ahlus sunna, ko in ce dukkan wani musulmi wanda yake amsa sunan musulunci, ba zai taba yadda da cewa Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabin tubin dare ba, ba za ta yiwu ba. Yadda Allah ya zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zaba masa kabilar da tafi kowace kabila daukaka da martaba a cikin Larabawa su ne kabilar Banu Hashim, ya zaba masa kasar da tafi kowace daraja ita ce Makka, ana aka haife su, ya sanya Madina ita ce gurin hijirarsa, a nan ya kafa daularsa ta farko. To haka nan Allah madaukakin sarki ya zaba masa waɗanda suka taimaka masa, sahabbai na ƙwarai almajirai waɗanda suka zauna da shi, suka zauna da shi suka yi aiki kafada da kafada da shi wajen dakon wannan addinin har yanzu gare mu. Ba za mu taba amincewa ba mu saki yabo da Allah madaukakin sarki ya yi wa makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun sani kuma kowa ya sani, sai dai ya yarda da cewa ya sani, amma ya san cewa a duk duniya tun kafuwar duniya Allah madaukakin sarki bai taba yin wani malami wanda ya iya koyarwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya iya koyarwa. Makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta fi kowace makaranta kamala, ta fi kowace makaranta tsarki, ta fi kowace makaranta nagarta, ta fi kowace makaranta bayar da ilimi nagartacce. Wannan ba ma tantamo a kan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa iya karantarwa, kowa ya ji ya karanta, Allah madaukakin sarki ya zabo shi ya sanya shi cikin wata al'umma da bata karatu bata rubutu, ita ce al'ummar Larabawa, al-ummiyuna da Allah ya ce. Da ya zabo shi sai ya bashi wasu ayyuka guda biyu manya-manya, gagaruman ayyuka guda biyu waɗanda kuma mu a yaqininmu a imaninmu mun yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi waɗannan ayyukan kuma ya ci nasara a cikinsu. Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Ubangiji yace Allah shi ya aiko da annabinsa cikin mutanen da suke ummiyai ne, ba sa rubutu ba sa karatu, suna nan kamar yadda mahaifiyarsu ta haife su, la ya'lamuna shay'an. Ya aiko shi wanda ya bashi sako, wato yana karantar da su, yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim, yana karantar da su al-Qur'ani sannan kuma yana ba su tarbiyya. Kaga ayyuka guda biyu Allah ya faɗa wanda ya ɗora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karantar da waɗannan mutanen al-Qur'ani sannan kuma ya ba su tarbiya, shine ma'anar wa yuzakkihim. Allah ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Larabawa suna cikin mata mabayyani. Kaga a cikin wannan aya Allah yana gaya mana Ubangiji ya ɗora mata ayyuka guda biyu, koyar da al-Qur'ani sannan kuma ya ɗora mata tarbiyar sahabbansa. Abin tambaya, shin ayyukan nan da Allah ya ɗora wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su ko bai yi su ba? Ya yi su, sannan ya yi nasara a cikin aikin da Allah ya dora masa ko bai yi nasara ba, a yayi nasara, ya isar da sakon Allah, ya karantar da Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da addini ya cika cif, babu wani abin da za a nema a addini a rasa. Allah sai da ya saukar da shaida akan wannan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, a yau na cika muku addinin ku, wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'mata, wa raditu lakum al-islam dinan, na yarje muku musulunci a matsayin addini. Ubangiji shi ya bada wannan shaida, yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar addini ya cika, bai boye komai ba. To haka nan ta fuskar tarbiya, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kasa a guwa ba, yayi wa sahabbansa tarbiya kuma ya ci nasara. Na san a kowace al'umma a cikin kowane zamani akan kiyasta darajar mutum da mutuncinsa yayin da aka ga cewa an dora masa wani aiki kuma yayi wannan aikin kuma yayi nasara a ciki, akan ce lalle wannan babban mutum ne kuma tarihi baya mantawa da shi, akan aje shi a cikin kundin tarihi kullum ana tunawa da shi. Mun san cewa tun kafuwar duniya babu wanda ya taba cin nasara irin wacce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin ƴan shekaru kaɗan, shekara 23 rak da yayi a bayan ƙasa, ya kawo gagarumin canji ta fuskar zamantakewa, ta fuskar aƙida, ya kawo gagarumin canji ta fuskar tunanin bil'adama. Wannan wani abu ne da mu musulmi ba ma tantama a kan haka, domin wani ɓangare ne da yake nuna irin yadda muke girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi saƙon manzo sallallahu alaihi wasallama, wato musulunci ya zama shine addini na ƙarshe, wanda bayansa kuma babu wani addini da mutum zai zo da shi Allah ya karɓa. Saboda haka muka yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara, ya karantar, kuma ya ba da tarbiya. Su wane ne almajiran farko a makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda daga baya suka zama su ne kuma malaman duniya, su suka riƙa yaɗa wannan saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya isar musu, ya shiga ko ina da ina a doron ƙasa? Su wane ne waɗannan almajiran na farko? Ansar kowa a nan su ne sahabbansa waɗanda ya zauna da su. Waɗannan bayin Allah, kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa, Allah maɗaukakin sarki ya yi tsinkaye ya duba zukatan bin adama duka, ya ga babu zuciyar da ta kai ta manzo sallallahu alaihi wasallama tsarki, sai ya zaɓe shi ya danka masa saƙonsa na ƙarshe. Sannan Allah ya sake duba cikin zukatan ɗan adam gaba ɗaya, ya ga babu zuciyar da ta kai zuciyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama tsarki, sai ya zaɓe su don su zama sahabban Annabi almajiransa, ya zaɓe su don su zama waziransa, ya zaɓe su don su zama rundunarsa, sojojinsa, ya zaɓe su don su zama maƙotansa, ya zaɓe su don su zama abokan shawararsa, ya zaɓe su don su zama surukansa, waɗanda za su auren masa shi ma ya aura a wajensu. Ubangiji ya yi wannan zaɓin ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce haka Allah ya zaɓa wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen da suka fi kowa tsarki a tarihin kafuwar duniya ta kaf, wanda duk ya yadda da matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallama da girmansa dole ne ya amince da haka. In kuwa ba haka ba, to akwai shakka, akwai alamar tambaya, akwai ƙaiƙayi a zuciyarsa. A ce ya yadda da girman Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma yana shakkar manzo ya yi nasara, yana shakkar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta ƙoƙarin yin tarbiya amma bai yi nasara. Wanda duk ya ɗauki wannan aƙida, babu shakka akwai alamar tambaya a game da imaninsa da kuma yadda yake girmama manzo sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan bayin Allah da Allah ya zaɓa masa, su ne suka zauna da shi, suka wahala, suka zauna tukuru, wato suka yi aiki tukuru tare da shi, suka yadda su bar garuruwansu, su ƙaurace wa gidajensu, su fita daga cikin danginsu, su bar dukiyoyinsu, su yi hijira, su koma wani gari a matsayin baƙi, su zauna a wannan garin, sannan su yi tafa fuska, wasu ma su sadaukar da rayukansu don ɗaukaka addininsa. Waɗannan mutane babu shakka mutane ne da suka cancanci yabo daga Allah. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne zababbun da Allah ya fara yabo bayan aiko da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah maɗaukakin sarki a ayoyi da yawa a cikin Al-Qur'ani, wanda duk musulmi dole ya yi imani da shi in yana so ya zama musulmi, wanda duk bai yi imani da abin da Al-Qur'ani yake faɗa ba, wannan ba musulmi ba ne, ƙoƙari za mu yi imamu ya shigo musulunci tukunna. Wanda duk yake musulmi dole ne ya yarda da abin da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Waɗannan mutane ba mu ne muka ce mutane ne shafaffu da mai ba, a'a, Allah ne ya faɗa. Ba mu ne muka ba su matsayin da suke da shi ba, Allah ne ya ba su. Ba mu ne muka ce adalai ba ne, Allah ne ya ce adalai ne. Ba mu ne muka ce ‘yan aljanna ba ne, Allah ne ya ce ‘yan aljanna ne. Ba mu ne muka ce an yafe musu an karɓi tubansu ba, Allah ne ya ce ya yafe musu ya karɓi tubansu. In kana karanta Al-Qur'ani, kana fahimtar Al-Qur'ani, dole ka karanta wannan, dole kuma ka ga wannan, dole ka yadda da wannan. Allah maɗaukakin sarki yake cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka nan muka sanya ku al-umma tsaka-tsakiya, ma'ana al-ummar da take adila. Waɗanda farkon wannan magana aka fuskantar da ita zuwa gare su sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, haka muka sanya ku al-umma zaɓaɓɓiya, al-umma adala. Al-wasat da larabci sune al-khiyaru al-udul, adalai zaɓaɓɓu. Haka Allah yake, haka Allah ya kirawo sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ma wani ya san da musulunci. Su suka fara sanin sa, su aka fara yi ma wannan yabo don ku zamo masu shaida ga mutane. Su za su yi wa al'ummomi, ko su za su yi wa annabawan da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallama shaida a ranar gobe kiyama, yayin da Allah maɗaukakin sarki zai tara annabawa a kirawo Annabi Nuhu alaihi salam. Allah ya tambaye shi, ka isar da saƙonka da na ɗora maka, ka isar wa mutanenka? Ya ce, ya Allah, na isar musu da saƙon da ka ɗora musu. A kirawo al'ummar Annabi Nuhu alaihi salam a tambaye su, Nuhu ya isar muku da saƙon da na aika masa? Sai su ce, a'a, mu bai isar mana ba. Sai Allah ya ce wa Nuhu alaihi salam, ka ji abin da al'ummarka suka faɗa cewa baka isar da saƙon ba, suwa kake ganin za su yi maka shaida? Sai ya ce, al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama su ne farkon waɗanda za su shiga cikin jerin gwanon ba su ba da shaida. Ba ka kafa shaida da mutumin da ba adali ba, da mutumin da ba amintacce ba, da mutumin da ba yardajje ba. Da zarar aka ce a kawo shaida, ka kawo wanda yake bara gurbi Allah, ba za a karɓa ba. To ballanta na kuma Ubangiji ranar gobe kiyama, ranar adalci, ta yaya za a ce a kawo shaidar da ba kyakkyawa ba, ba yardajjiya ba ya karɓa? Ashe kaga al'ummar Annabi wanda sahabbai su ne kan gaba, su za su fara ba da shaida. Wannan yana nuna cewa al'umma ce wacce take adila, wannan yana nuna cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama adalai ne. Haka nan Ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa kadhalika, haka nan Ubangiji yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ubangiji yake kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka taba fitarwa mutane. Kuntum, kun kasance, kun zama suwa kenan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne farkon waɗanda aka fara kyasa ma wannan. Kafin wani ya ji wannan aya, su suka fara jinta. Don haka su aka fara magana da su, aka ce da su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, wannan yabo ne daga Allah. Yace ku ne mafiya alkhairin al'ummar da aka taba fitarwa mutane a duran kasa, saboda kuna umarni da kyakkyawan abu, kuna hana mummuna, kuma kuna yin imani da Allah. Ubangiji haka ya yabe su, yace suna umarni da kyakkyawan abu, suna hada mummuna, sannan kuma suna yin imani da Allah. Banda wannan, Ubangiji madaukakin sarki ya yabe su da imaninsu, ya yabe su da hijirarsu, ya yabe su da jihadin da suka yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama, ya yabi mutanen Madina, sahabbansa ƴan Madina, da cewa su suka karfi muhajiruna hannu biyu, suka ba su masauki, suka girmama masaukinsu, su ne kuma waɗanda suka taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen jihadi. Allah madaukakin sarki yace innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, innal ladzina amanu wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ubangiji yace wal ladzina amanu, wadanda suka yi imani kuma suka yi hijira, suka yi jihadi gwagwarmaya da dukiyarsu da rawukansu don ɗaukaka addinin Allah, waɗannan su ne kaso na farko, su ne almuhajiruna, waɗanda suka yi hijira, suka yi ƙaura, suka bar garin Makka, suka bar dukiyoyinsu da duk abinda suka mallaka mai tsada, suka bar iyalansu, wasu suka bar ƴaƴansu da matansu da iyayensu, suka biyo dare, suka shiga sahara har suka zo garin da suke baki, suka bar duk abin da suke tinkawo da shi a rayuwa, suka riƙe annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Allah ya yabe su da wannan, yace masu imani ne kuma sun yi hijira, kuma sun yi jihadi dan ɗaukaka wannan addini na Allah da kuma yaɗa shi. Sannan sai ya faɗi kaso na biyu, wallazina awaw wa nasaru, da waɗanda suka taribi muhajiruna, suka ba su wato masauki, sannan kuma suka taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗannan su ne ansar. Allah madaukakin sarki yace ulaika humul mu'minuna haqqan, waɗannan su ne mu'minai na gaske. Shaida ce Ubangiji yayi cewa su ne mu'minai na gaskiya na haƙiƙa. A yau duk tsoron Allahnka, duk taqwarka, duk sallarka, duk azuminka, sai dai a yi maka kyakkyawan zato, a ce ana maka kyakkyawan tsammani, kyakkyawan zato, amma babu wanda ya isa ya faɗi irin wannan kalma ko ya ce kai mumini ne na haƙiƙa, babu wanda yake da wannan. Amma Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, haka sahabbansa suke, ya ce ulaika, waɗannan da kake tare da su, humul mu'minuna haqqan, su ne muminai na gaskiya. Ashe kaga bayan wannan shaidar da Allah ya yi mutu, ta yaya ne kuma wani zai zo ya yi da'awar cewa ba muminai bane, ko ba nagari bane, ko ba nagartattu bane? Kana musulmi wanda kake karanta Qur'ani, ko ake karanta masa Qur'ani yana ji, sannan kuma ka amince da wannan propagandar, ka ƙaryata Al-Qur'ani, kana sani ko ba ka sani? Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim, suna da gafara daga Ubangiji, kaddara sun yi laifi dan ba ma'asumai bane, kaddara sun yi ba daidai ba, Allah ya ce ya gafarta muku. Me kuma kai zaka iya kama su da shi na laifi bayan Allah ya gafarta muku? Yace ba ma gafarar ba, wa rizqun karim, suna da wani arziki wanda yake na karamci, na karramawa da girmamawa, ita ce aljanna. Kat Ubangiji ya yanke magana ya sa su gidan aljanna. Saboda haka ko ka so, ko kakka so, ko ka yadda, ko kakka yadda, ko kai imani, ko kakka imani, Allah ya gama magana. Haka nan Ubangiji madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya ƙara faɗa mana cewa ƴan aljanna ne tsundum, babu kwana, babu wata, aljanna za su tafi kai tsaye. Allah shi ya faɗa haka, ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ubangiji yace waɗanda suka riga kowa shiga musulunci din nan, sabiquna al-awwaluna, wanda suka riga kowa shiga musulunci na farko, su waye ne waɗannan? Abu Bakar, Umar, عثمان عبد الرحمن بن عوف طلحة ابن عبيد الله زبير ابن العوام علي ابن أبي طالب دائران سدامة الله يتي وأنن سوني السابقون الأولون يتي من المهاجرين والأنصار daga cikin waɗannan da suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa madina da kuma mutanen madina sai yace wallazina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayan su attaba'uhum waɗanda suka biyo bayan su amma sai Allah ya sa sharadi yace bi ihsanin waɗanda suka kyautata su ubangiji bai kafa musu wani sharadi ba da yace wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar bai ce bi ihsanin ba sai da yace wallazina taba'uhum bi ihsan kaga ashe duk wanda zai zo dole sai ya bi hanyar su ne sannan ya shiga cikin tawagar su sai yace radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wanda Allah ya yarda da shi zai tabe ba zai tabe ba wanda Allah ya yarda da shi zai ridda ba zai yi ridda ba wanda Allah ya yarda da shi zai zama azzalimi ba zai zama azzalimi ba ba zai zama dan makarkashiya ba ba zai zama macuci ba wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da Allah mu'mini ne na gaskiya kamar yadda Allah ya sifanta su Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah kaga anan ko ka yarda ko kakka yarda a banza yardarka take Allah ya riga ya yarda da su don haka gara ma ka yarda ka shafa wa kanka ruwan sanyi ka huta Allah ya yarda da su sun yarda da Allah Allah ya ce wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ubangiji ya musu tanadin aljannatayya wadanda koramu suke gudu ta karkashin ta za su shiga su dawwama a ciki har abada ذلك الفوز العظيم wannan shine gagarumin babban rabo da suka samu babu wani mahaluki bayan annabawa da manzanni da ya samu irin wannan certificate din sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakab alqur'ani babu wadanda ya yaba bayan annabawa da manzanni da irin wannan yaban sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ubangiji madaukakin sarki yake cewa lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khayratu wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalikal fawzul 'azim ubangiji ne ya sake nanatawa a wata ayar daban yace sai dai manzo da waɗanda suke tare da annabi su waye tare da manzon Allah sahabbansa lakinin rasul wallazina amanu ma'ahu da waɗannan da suka yi imani tare da shi su ne sahabbansa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi sun yi gwagwarmaya wajen ɗaukar kalmar Allah da kawukansu da dukiyarsu kowa ya san irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kashe maƙudan kuɗaɗen su fi sabilillahi sayyidina Uthman ya kashe kuɗaɗe masu yawa fi sabilillahi haka nan sayyidina Abubakar idan an ce a kawo kuɗi za a yi jihadi gaba ɗaya abin da yake taskarsa akawun ɗinsa gaba ɗaya yake ɗaukowa ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya juye annabi sayyidina Umar idan aka ce a kawo fi sabilillahi duk abin da ya mallaka biyu yake raba shi ya dauko rabin kacho kam ya aje gaban manzo sallallahu alaihi wasallam an san kuma yadda suka rika kundumbala suka rika shiga hadari domin kare manzo sallallahu alaihi wasallam jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce ga tagomashin su ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun wadannan suna da alkhairatai da yawa ba alkhairi ɗaya ba alkhairatai da yawa kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ya ce a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ubangiji ya tanadar musu da aljannatai waɗanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta suna masu dawwama a cikin ta Allah ya ce wannan shine babban rabo akwai wani wanda ya samu wannan yabo sama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi kowa ne in ka dauke annabawa da manzanni babu wanda ya samu irin wannan tazkiya din recommendation letter da aka ba su, babu wanda ya samu irin tasu. Haka nan a cikin dai wannan sura Ubangiji yake cewa laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim. Ubangiji yake cewa haqiqa Allah ya yafe wa annabi, ya yafe wa muhajiruna, ya yafe wa ansar, ya karɓi tubansu. A ce kaga zai yiwu a ce kana mumini musulmi da kai yadda da Allah da manzansa da Alƙur'ani, ka zo yau kana cewa ai waɗannan sahabban sun yi ridda, sun yi laifi, sun yi zalunci, sun yi cuta, sun ci amanar manzan Allah, sun ci zurriyar manzan Allah, sun yi kaza, sun yi kaza. Gashi abinda Allah yake cewa Allah ya yafe musu. Kaddara abinda kake faɗa gaskiya ne, ballantana ma ƙarya ce, zuki ce, ba gaskiya bane. Waɗanda Allah ya ce ya yarda da su, waɗanda Allah ya ce mu'mine ne na gaskiya, ya mutu wannan shaidar, kai kuma ka zo ka tuhume su da cewa azzalimai ne? Kai za mu gaskata ko Allah? Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, haka Ubangiji ya ce. Kai kuma ka zo ka ce a waɗannan azzalimai ne, macuta ne, mayaudara ne. A samu kuma wasu shashashai a ce suna bin wannan ra'ayi, suna bin wannan magana, kana musulmi, kana fa karanta Alƙur'ani, kana jin irin wannan magana, in ma kai ba mai karatu bane, kana ji ana karanta maka duk shekara a garin nan, a ƙasar nan. Idan aka ce azumin watan Ramadana ya kama, duk inda ka ji karatun Ƙur'ani ake ana kuma fassara shi da yaran da kake ji, kuma wannan ita ce abinda, ita ce maganar da Allah yake faɗa, kana ji. Amma kuma wani dare tsaka ya duro ya ce maka gaba ɗaya ka sa ƙafa ka shure waɗannan ayoyin, ka yadda da abin da yake faɗa, mutanen nan da Allah ya yaba ba nagartattu ba ne, azzalimai ne. Kai kuma saboda duhun kai da rashin rabo da tsautsayi, ka kama ka bi bayansa, a riƙa ainihin yaban abin nan, a riƙa sukan manyan waziran annabi tare da kai, a riƙa cin mutuncin sahabban annabi tare da kai. Kana mumini, ka yadda da girman manzon Allah, ka yadda da zaɓin da Allah yake wa annabinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce laqad taba Allahu, Ubangiji ya faɗi wannan domin koda wani zai yi azarɓaɓiya ya yi ƙarya ya ce ga wani laifi da safe suka yi, Allah ce ya yafi. Me kake cewa sun yi wa Allah laifi? To Allah ya ce ya yafi. Ya ce ya yafi, sai kuma me? Ga mafaɗar abinda za ka faɗa, laqad taba Allahu, shi kenan magana ta ƙare. In kuma za ka ja da Allah ne, to sai ka ja da shi. Ni dai na gaya maka abinda Allah ya faɗa, ya ce ya yafi. Allah ƙarara ya fito ya yabi waɗannan bayan Allah, ya kirawo su da title, sunansu da aka san su da shi, da addressin da za a gane su. Ba a yi maka rufa-rufa ba, babu wani dungu da aka yi maka ko wata kumbiya. Karara Allah ya fito ya faɗe su da sunayensu, al-muhajiruna wal-ansar. Ni ban san wasu da ake kira al-muhajiruna wal-ansar sama da waɗannan ba. Abubakar, Umar, Usman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, Abu Huraira, Aisha radiyallahu ta'ala, waɗannan su ne Allah ya faɗa, kuma su ne masu wannan suna, al-muhajiruna wal-ansar. Ubangiji ya mutu wannan yabo, ya ce ya yarda da su, kai kuma ka ce zaman cin amana suka yi tare da manzon Allah, kuma sai in yarda? Wani irin hankali Allah ya baka da za ka yi tunani irin wannan? Allah fa yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Wannan ba Alqur'ani bane, ba magana bace karara da kowa zai iya karantawa idan yana jin larabci, ya gane ko a fassara masa ya bayyana me aka faɗa. Allah ya ce laqad, wannan kalma laqad duk wanda yake jin larabci ya san lamun din nan lamun ce ta kasam, qad din nan ta taukidi ce. Ubangiji ya ce wallahi haqiqa, ya yarda Allah ya yarda da mu'minan da suka yi maka taffa karkashin bishiya suka yi maka mubaya'a. Allah yana ba mu labarin mu'minan da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a karkashin bishiya a Hudaybiyya a shekara ta 7 bayan hijira. Jabir dan Abdullahi yake cewa su 4000 ne, su 4000 din nan su Abubakar da Umar duk suna ciki. Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina, wadannan mu'minan Allah ya yarda da su. Idh yubayi'unaka tahta shajarati, yayin da suke yi maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya. Fa'alima ma fi qulubihim, ya kuma san menene a cikin zukatansu. Allah ya ce ya san menene a zuciyarsu. Kaga idan da munafici kamar yanda kake cewa munafittar manzon Allah suke yi, yaya Allah ya san abin da yake zuciyarsu munafici ne kuma zai ce ya yarda da su? Sai dai idan kana cewa Allah ya yarda da munafikai. Allah shi yace fa'alima ma fi qulubihim, ya san abin da yake cikin zuciyarsu. Fa anzala sakinata alaihim, nan da nan Ubangiji ya fara musu sakamako da tagomashi na gaggawa, ya saukar musu da nutsuwa. Sannan ya ba su fatahi na kurkusa, suka je suka yi fatahu Khaybar aka samu ganima. Shi yasa yace wa maganima kathiratan ta'khuduna, Ubangiji madaukakin sarki ya san za su ci amanar manzon Allah ko ba da zaman arziki suke yi ba. Ba zai cika alqur'ani da waɗannan ayoyin ba da za a yi ta karantawa har kiyama ta tashi. Ko kai wane ne, ko me kake aqidarka, ko me kake da'awa na ilimi, dole haka zaka karanta waɗannan ayoyin yadda suke, dole haka zaka gansu ka bar su, baka isa ka share su daga cikin alqur'ani. In kuma kace zaka gwada to ka share mu gani. Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Allah ya yarda da su. Zaka babu kuma wani wanda ya ce a ka yarda da su. Ubangiji yake cewa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ منهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هو يا سمونا الآية أنا كرتها القرآن تكي باوي وأفكي كلوسبا التي محمد من ذنبتني waɗanda suke tare da shi ruha ba ubainahum, masu tausayi ne a tsakaninsu, masu jin kan juna ne. Amma sai wani yau ya zo ya ce maka a ai zaman hasada suke wa junansu, wa za mu yarda da shi? Allah ko kai? Allah ya ce ruha ma ubainahum, ruha ma ubainahum, masu tausayi ne, masu rahama ne a jiki. Ka duba sufofin arziki da tsohon kirki iri-iri, a ce kyauta, a ce gaskiya, a ce ihsani, a ce Ubangiji duk bai ɗauki wata sifa ba sai ya ɗauki sifar rahama, tausayi. Dan ya san wasu za su zo nan gaba su ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su yi zaman amana a junansu ba, sun yi ƙoƙarin cin amanar junansu. Allah ya san abin da zai faru. Shi yasa sai ya kawo wannan kat dan ta zama yankan hujja, wanda duk zai zo ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama rigima suka yi a tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin yayi zama ne da mutanen da ba amintattu ba, to wannan da Allah yake ja. Dan Allah ya ce ruha ma ubainahum, masu tausayi ne da rahama tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri ƴaƴansu, ya auri ƴar sayyidina Abu Bakar Aisha radiyallahu ta'ala anha, ita ce mafi soyuwar matansa. Cikin matan annabi katab Aisha ita ce matar da ya fi so, karewa ma a ɗakinta ya bar duniya a kan cinyarta, karewa ma a ɗakinta aka binne shi. Allah ya fifita ta a zuciyarsa, sannan kuma ya kasance ya bar su tare har bayan mutuwarsa. Ya zama a ɗakinta aka binne shi. Haka nan ya aure Hafsa, ‘yar Sayyidina Umar. Haka nan ya ɗauki ‘ya’yansa guda biyu, ya fara ɗaukan ‘yarsa Ruqayya, ya aura wa Usman radiyallahu ta’ala anhu. Da ta rasu, annabi ya ɗau ‘yar uwarta Ummu Kultum ya aura mata. Da ta rasu, ya ce Usman da akwai wata ‘yar da nake da na kuma aura maka. Baya babu soyayya tsakaninsu, haka za ta faru. Bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar yake cewa wallahi laqarabati rasulillah ahabbu ilayya min qarabati wa li an asila ahla rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ahli. Sayyidina Abu Bakar yace wallahi dangin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi soyuwa ga zuciyata sama da dangina. Sayyidina Abu Bakar yace wallahi in sada zumuncin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi na fi so sama da in sada zumuncin gidana. Haka nan Sayyidina Umar ya rika girmama su. Lokacin da za a yi rijista ta kuɗin taimako, kuɗin agaji da za a rika ba wa kowa a daular musulunci zamanin Sayyidina Umar, da ya tashi sanya list, sai da ya fara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fara da waɗanda suka fi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ce ya Umar ka fara da sunanka a matsayinka kai ne shugaba gaba ɗaya, kai ne shugaba na kwata-kwata, ka fara da sunanka ma. Ya ce da'u Umar haythu wada'ahu Allah, ku aje Umar inda Allah ya aje shi. Umar ya fito daga gidan Banu Adi. Saboda haka sai da ya fara, Umar ya fara listing mutanen da suka fito daga gidan Banu Hashim, sannan Banu Tayyib, gidan Sayyidina Abu Bakar, sannan ya kawo Banu Adi, sannan a nan ne ya kutso sunan shi. Ba don komai ba, don ya girmama gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Haka nan Sayyidina Usman, har ta kai Sayyidina Usman da Sayyidina Umar idan suna kan abun hawa suka zo dab da inda Al-Abbas baffan manzo sallallahu alaihi wasallam ke zaune, za su sauka daga kan abun hawansu su wuce a ƙasa, ba za su wuce a kan abun hawa ba, baffan annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune a ƙasa. Ba don komai ba, don girmama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da zurriyarsa da danginsa. Haka suka riƙa ba wa wannan gida girma, har ta kai wata rana Sayyidina Umar yana cewa Al-Abbas baffan manzo sallallahu alaihi wasallama, yace da shi wallazi nafsi biyadihi la islamuka yawma aslamta ahabbu ilayya min islamil khattab law aslama لأني أعلم أن النبي أن إسلامك أحب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. سيدنا عمر يكتي وعباس يكتي والله شجرك مسلنتي إتنفسو سمد شجر ما هي فينا خطاب دعتي ما يشجر كيف فمن ذنك الله كزما كمسلنتا رن كمسلنتا ناي تأور حكا ناجدات حكا سمد يد زن جدات دا أتي ماما يبنى لي مسلنتا دا يا مسلنتا يتي سمد ناسم من ذنك الله زي فرن سكي دا مسلنتا كسمد يد زي فرن سكي دا مسلنتا خطاب ما يبنى دا أتي يا مسلنتا. وانا منيني يكي نفي جرم مجدن النبي صلى الله عليه وسلم. Don haka lokacin da Sayyidina Umar ya san cewa dangantuwa zuwa ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama daraja ce babba. Gashi ya aurar da ƴarsa ga sayyidina ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ita ce Hafsa, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya tana matsayin matarsa. Sai ya do ya nemi auren ƴar sayyidina Ali, ƴar tsatsan Fatima, kuma sayyidina Ali ya ce wa Abbas a auren masa. Sayyidina Ali ya aurar da ƴarsa Ummu Kulthum, ƴar gidan Fatima, ga Umar ɗan Khattab. Kai kana nan kana yaya ta cewa ga bace a tsakaninku ba ga miciji. Ali yana jin haushin Abubakar da Umar, su ma suna jin haushinsa. To wannan abin da yake faru a tarihi ya nuna ƙaryar wannan propaganda. Yaya kana jin haushin mutum zai zo ya nemi arka da aure, mutumin da yafi kowa gaba da kai ya nemi arka da aure kuma ka ɗauka ka bashi? Wannan a hankali ba zai yiwu ba. A ce Ali yana jin haushin Umar, yana ganin Umar maha'inci, koma ya yi ridda azzalimi, ta yaya kuma zai ɗauko ƴarsa ta cikinsa ya aura masa? Wannan wani abu ne da kuma duk tarihi, duk masana tarihi sun yarda da wannan, har ma ta haifan masa ɗa ya sa masa zaibi. Sannan bayan haka a gidan sayyidina Ali aka haifi ƴaƴa, sayyidina Ali ya sa musu sunan waɗannan manyan sahabban dan yana son. Sayyidina Ali yana da ɗa sunan shi Abubakar, yana da ɗa sunan shi Umar, yana da ɗa sunan shi Usman. Waɗannan ƴaƴan nashi guda uku, Abubakar, Umar, Usman, dukkaninsu tare da Husaini suka yi shahada a Karbala. Abubakar ibnu Ali, Umar ibnu Ali, sannan da Usman ibnu Ali. Kowa ya san cewa suna wani adireshe ne na mutum, in ana so a gane shi da sunan shi za a kirawo shi, kuma kowa yana zaɓa wa ɗansa sunan da yake so. Shi yasa kakan sa wa ɗanka sunan mahaifinka don ka tuna da shi, ka sa wa ƴarka sunan mahaifiyarka don ka ci gaba da tunawa da mahaifiyarka, ka sa wa ɗanka sunan yayanka ko wani babban malaminka don kana son shi ka ci gaba da tunawa da shi. Amma na san babu yadda za a yi kana ƙin mutum ka haifi ƴaƴa kuma ka sa masa sunan wannan mutum. Bai yiwuwa yanzu kana musulmi ka haifi ɗanka ka ce ɗan sunan ɗan nan Bush. Bai yiwuwa. Idan ka ga ce a to kana son Bush, ko za ka kwana kana rantsuwa ba ka son Bush, ba za a yadda ba. Ba ka son Bush, ka sa wa ɗanka Bush. To don haka Sayyidina Ali ba zai yiwu ya zaɓa wa ‘ya’yansa sunan waɗannan bayin Allah ba, tare da cewa kuma baya son su, tare da cewa faɗa ne a tsakaninsu, gaba ce a tsakaninsu. Hakanan su ma ‘ya’yansa suka yi. Sayyidina Hassan ibnu Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu, Sayyidina Hassan shi kansa yana da ɗa sunan shi Abubakar da Umar, sunansu Abubakar da Umar. Yana da ‘ya sunanta Aisha. Shi kansa Husaini shi ma yana da ɗa sunan shi Umar. Hakanan jikokin Sayyidina Ali su ma suka yi. Jikokin Sayyidina Ali su kansu sun yi wannan. Ali ibnu al-Husayn ibnu Ali, wanda aka fi sani da Zainul Abidina, a gurin masu bin addinin Shi'a shine limamin su na hudu. Shi kansa ya haifi ɗa ya sa masa Umar. Akwai gaba tsakanin gidan sayyidina Umar da gidan manzon Allah? Za a samu wannan? Ba za a samu ba. Amma a tafi da hankalinka wani wuri, a zo ana baka kissoshi na ƙarya wanda ba na gaskiya ba, ana zagin bayin Allah waɗanda Allah ya yabe su, kai kuma ka kama yadda ka hau ka zauna ka maida wannan a tsatsayin addininka. abinda malamai suke gaya mana cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cin mutuncin manzon Allah ne ko kaki ko kaku zagin sahabban manzon Allah da bacin su bacin manzon Allah kamar yadda ganin girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin girman ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai zo kana da makaranta da almajiranka ya rika yawo gari yana faɗa cewa babu makarantar da tafi lalacewa da rashin tarbiya da rashin sanin ya kamata da sata da zalunci da cuta da yaudara da hasada kamar makarantarka duk wanda ya sa ɗansa makarantarka zai lalace fi sabilillahi idan ka ji wannan murna zaka yi kai tafi ka ce wannan ya binge ni ko ko a haushin sa zaka yi amsar abini take babu yadda za a yi malami ya tara almajiransa yana koyar da su ilimi shekara da shekaru yana yin tukuru amma ka je kana yayata cewa mutanen banza ne kuma shi ya ji dadi kuma ka ce ya ban saka ciki wannan komin tabarbarewar malamin kuwa ballantana malamin da yafi kowa iya karantarwa da iya koyarwa da iya bada tarbiya shine manzon Allah ka dubi makarantarsa ka dubi manyan dalibansa ka ce duk ba zaman amana suke tare da shi ba da ya mutu da ya bar duniya ridda suka yi kwaya uku ne rak suka tsaya akan musulunci akwai cin mutuncin da ya kai wannan haka nan shi kansa addinin gaba daya aqidar zagin man sahabban manzon Allah da bacin su addinin musuluncin gaba daya kake yi wa dirar angulu kake so ka ragargaza shi ka rusa shi kuma wannan abu ne mai saukin fahimta domin idan ka yarda cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da sako na gaskiya na ƙarshe wanda duk duniya za ta bauta wa Allah da wannan sakon idan ka yarda da haka ka kuma yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa dinnan su dinnan su ya karantar da su wannan addinin da alqur'anin da sunnar gaba ɗaya su ya karantar idan har ka yarda cewa kuma waɗannan sahabban su ne suka ci gaba da yaɗa addinin bayansa a nan in ka amince cewa adalai ne mutanen ƙwarai ne nan ne za ka yarda cewa abinda suka gaya maka na cewa wannan alƙur'ani ne wannan addini ne nan ne za ka samu aminci ka yarda ka nutsu idan kuma ka soke su ka ce waɗannan mutanen banza ne raddaddu kafirai azzalimai to san menene za ka karɓi addini daga raddaddu azzalimi kafiri kaga kenan gaba ɗaya addinin ka rushe bayan wannan idan ka yarda cewa addinin musulunci addini ne da ya dace da kowane zamani kowace al'umma addini ne da yake iya gudanar da kowace al'umma ya kawo canji mai kyau a cikinta ya tabbatar da nagarta da zaman lafiya a cikin al'umma idan har ka yarda da haka ka amincewa haka amma kuma wani ya zo sai ya ce da kai a'a ai shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shekara 20 yana karantar da alqur'ani danyensa shatab ga sahabbai wannan alqur'anin bai musu tasiri ba wannan karantarwar bata canza musu zukatansu ba wannan karantar bata sa su zama mutanen ƙwarai ba yana barin duniya suka canza mutumin da ya yarda da wannan ba shi da bakin da zai zo yau ya ce wa jama'a ko ya ce ma waɗanda ba musulmi ba ku zo ku shiga musulunci musulunci zai gyara muku halayenku zai canza muku ɗabi'unku za ku zama mutanen kirki za ku yi rayuwa mai kyau in kun shiga musulunci za ku zama masu gaskiya bai da bakin da zai faɗi haka domin da zarar ya faɗi haka kuma yana da aqidar zagin sahabban manzon Allah yana da aqidar cin mutuncin su da cin zarafin su amsar da za a bashi a karya shi mai sauki ce, sai wanda ba musulmi bai ce ah kai ba ka yadda cewa annabin da aka saukarwa da alqur'anin ba, ya karanta alqur'anin tun yana danyen sama, yayi sharhin sa ga mutanansa bai canza su ba, bai gyara su ba, ta yaya yanzu bayan shekara 1400 da wani abu kuma zai zo wannan alqur'ani kuma ya canza halayen mutane? Kana da abin da zaka ce masa? Ba ka da abin da zaka gaya masa. Ya gama da kai, domin kai ka fara rushe addinin yayin da ka rushe waɗanda suka yi dakon addini, yayin da ka rushe makarantar manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka duk wanda yake son ya yaki addini, to zai yi kokarin farfagandar yaɗa wannan aqida. Wallahi a shekarun baya ba ma tunanin za mu tsaya a irin wannan guri a ce muna ta kokarin wai mu gamsar da mutane cewa almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam mutane kirki, ba ma tunanin haka. Muna ganin babu yadda za a yi a ce kana musulmi ka san darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutuncinsa, amma kuma za ka soki almajiransa, za ka soki abokansa, za ka soki waziransa, za ka soki makotansa, waɗanda yake zama da su, ya tattauna da su, ya sha inuwa ɗaya da su, ya ci tare da su, ya sha tare da su, ya fita tare da su, ya dawo tare da su, ya yi sallah tare da su, su ne mamunsa. A wayi gari kai ba kada abin suka da zagi da zargi sai waɗannan bayan Allah? Ba ma tunanin a shekarun baya za mu zo muna wannan bayani. Amma har kullum ana ƙara dirkakar alƙiyama, abubuwan mamaki na ƙaruwa. Mun alƙiyama na ƙara matsowa, musuluncin kuma na ƙara zaizayewa a cikin wasu zukata. Wani lokaci kakan samu kanka a wani matsayi na tilas, kaki ko kaso ka zauna kana bayanin abin da yake bayyananne, kana sharhin abin da baya bukata a sharhinsa. Ka samu kanka a tsakar rana, karfe 12 na rana, rana ta take da zafinta, amma ga wani ya duro gaban ka yana cewa ai yanzu a dare muke 12 dare ne, ga fa rana sama tsakiyar rana, amma ya duro ya tsaya ya kafe ya cije ya ce ai yanzu 12 dare ne. Kuma saboda bala'i dole ka tsaya kai ta sharhi, wai har zai gane cewa ai yanzu 12 ne da rana, ba 12 ne da dare. Walaysa yasifu fil adhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalil. Yawmul laraba, yawmul al-khamis, al-khamis muke daren juma'a a cikin garin Hadija. Amma a waye gari wani ya ce a'a ai yau Asabar muke daren Lahadi, kuma ba a garin Hadija muke ba, a Enugu muke. Muna ji muna gani dole wai mu tsaya mu ta kuma masa bayani a'a a Hadija muke, kuma yau Alhamis daren Juma'a ne. Mu dage ya fahimci haka, yaya za mu yi? Allah ya jarrabe mu. Musulmin da yake karanta Qur'ani yake jin irin yadda Allah yake kwararo bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake yabo akan muhajiruna lil fuqara al muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. متين ينا كرم تولنا يبوك فقراء المهاجرين ينا كرم تيبوك الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان ينا جل الله ياتي ومهاجرون أولئك هم الصادقون ياتي والأنصار فأولئك هم المفلحون. Yana jin waɗannan ayoyi ga su nan a cikin ayoyin da muka karanta na yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi kaɗan muka karanta, amma na tabbata babu wanda ya ya kiyaye adadin da muka karanta ayoyin da muka karanta yanzu. In za ka yi bayani sai ka tsaya kayi lissafi, sai kayi tariya a kwakwalwarka. Ba aya ɗaya ba, ba biyu ba, ba sura ɗaya ba, ba sura biyu ba. Magana ɗaya Allah ya yi ta yi. Allah yana da hikima, ya kuma san abin da bai wakana ba. In ya wakana ya zai wakana. Ba dan haka ba, sai mu ce ya Allah ya yi ta irin wannan maimaita abin. Ya san akwai waɗanda za su yi tafiya su ja da Allah a kan wannan abin. Sai Allah ya wayarwace mana makamai na dalilai a Al-Qur'ani wanda za mu ja da su. Kun ga duk abin nan da muke ba mu tsaya mu karanto sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama me ta ce game da wannan bayin Allah. Kaga wannan shi ma wani fage ne na sukuwa ne fadin gaske. Kowane irin ingar mandoki ka hau a cikin wannan za ka yi sukuwa har ka tafi. Yabo da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi wa sahabbansa a cikin Al-Qur'ani a cikin sunnarsa. Yabo da manzo yayi wa sahabbansa a cikin sunnarsa wani abu ne mai yawan gaske. To amma mun takaita akan Al-Qur'ani domin shi ne kowa yake cika bakin ya yarda da shi. To ga abin da Al-Qur'ani ya faɗa game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abinda muke cewa ɗan uwa addinin Shi'a, Shi'a mai limamai 12 ba addini ne musulunci ba. Addinin Shi'a addini ne da aka kirkire shi dan yaƙi da musulunci ne, da tabbatar da aƙida ta Majusawa masu bautar wuta a Iraq. Wanda bai sani ba ya kamata ya san wannan aƙida ce wanda Yahudu suka fara assasa ta, kuma ta samu karɓuwa a wurin Farisawa, kuma aka samu wasu ɗan shigo ba shigo suka ari wannan mummunan gwado suka yaba wa kansu in ba tsautsayi da asara ba. Ta yaya za a yi kana musulmi da ka tashi a ƙasa ta musulunci wacce koyarwarta daga farko haƙƙance koyarwa ce ta darajta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma rana tsaka wani yazo ya ce maka waɗannan mutanen banza ne, yi watsi da shi da su, ka yi watsi da su, ka riƙewa ka riƙe shi, shi sai shi ne mutumin kirki. Babu shakka ƴan uwa wannan bala'i ne, kuma shiru akan wannan da rashin faɗakarwa zai iya jawo wa ƙasa babban bala'i. Duk inda za a taɓa bayan Allah irin waɗannan a ci mutuncin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda cin mutuncin sani halalata makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a yi mata ƙazafi da yarfe, kuma a ce al'umma ta yi shiru, bata tashi ta kare gidan manzon Allah ba, bata tashi ta kare dangin manzon Allah ba da abokansa da waziransa. Babu shakka wannan al'umma da za ta yi irin wannan tana tunkarar wani bala'i, wani hadarin azaba wanda ba ma fatansa, domin kage ne babba, ka jefi mumini ko da ɗan uwanka mumini kwaman wanda ba ma ta hadi ba, mumini ɗan uwanka ba ƙaramin kage ba ne. Innal ladhina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu فقد احتملوا اسما وبهتانا واسما مبينا. Ubangiji yace waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mata ba tare da sun yi wani laifi, ba tare da sun musu komai ba. Allah yace faqad ihtamalu buhtanan, haƙiƙa sun yi dakon wani wata ƙarya babba, wa isman mubina, da wani bayyanannen laifi. Don haka ƴan uwa, duk wanda muka samu muka ga cewa irin wannan tsautsayi da asara ta faɗa a kansa, mu tausaya masa, mu yi kokarin jawo hankalinsa, mu yi kokarin yi masa fifita da maficin dalilai domin ya dawo hayyacinsa, ya gane irin hadarin da yake kwana, yake dirkaka, ya komo ya rike Allah, ya rike manzon Allah, ya rike sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ga lokaci yayi, zan dakata anan da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure. Allah ya yi mana, Allah ya kinsa mana san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a zukata mu. Allah ya ƙara mana san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ƙarfi na zuciya, ka ba mu ƙarfi na jiki wajen mu ga cewa mun kare martabar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan sahabbansa. Allah ka ba mu wannan dama. Waɗanda suka faɗa cikin tsautsayi da asara, ya Ubangiji Allah, muna roƙonka da kyawawan sifofinka, da kyawawan sunayenka, ya Ubangiji Allah, ka cece su, ka ceto su, ka dawo da su kan tafarki, ka haskaka musu gabansu, su gane irin duhun da suke shiga suke ciki, su gane irin tsirkanin yadda suke ciki, su dawo su riƙe Allah da manzansa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah. Ba'a tambaya. Na ga.